hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1434. Zamu tashi aya ta 4 cikin suratul Talaq. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا
كافلنا أخي وتفتكروا game da hadisin da muka karanta a lokacin da nake bayani akan matan da aka saka a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, mun kawo hadisin Ibn Tijjan, wannan mata da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aura, wanda bayan ya shiga gurinta tace a'udhu billahi minka. Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ilhaqi bi ahliki, kamar da yazo hadisin Bukhari. Ta akwai riwaya da na karanta wacce ya nuna kamar matan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su ne waɗanda suka zigata ta faɗi wannan. Ta an samu faɗakarwa guda biyu. Na farko, wani ɗan kwaya rubuto ya ce a cikin shirin da na yi na kundin tarihi da na zo kan wannan ruwaya, na nuna wannan ruwaya na cewa matan Annabi ne suka ziga ta faɗa haka. A wancan shiri na ce ruwaya bata inganta ba, amma a wannan shirin ya ji na karanta na yi shiru. Shi kuma na biyu ya rubuto ya ce cewan wannan matan Annabi suka ziga, wanda wata ruwayan ma tana nuna kamar Nana Aisha ce ta ziga ta, wannan zai bada kofa ga wasu mata waɗanda suke kullawa abokan zamansu makirci su kafa hujja da wannan kisa cewa a gidan Annabi ma wata tayi kulla ma wata ta fita, don haka sun samu kofa. Wani kuma ya rubuto ya ce akwai makiya matan Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda za su iya fakewa da wannan kisa su faɗi suka musamman ga matan Annabi sallallahu alaihi wasallama. Wannan yasa naga lalle akwai bukatar a sake faɗakarwa akan ita wannan ruwaya ta cewa matan Annabi ne suka ziga wannan amarya tasa ta faɗi wannan kalma kuma daga baya ta fita. To ruwaya je ta zo a cikin Sahihul Bukhari, hadisi mai lamba ta 2254, wata ruwayan ta zo 2557, wata ta zo mai ruwaya 5636, wanda yake cewa haddathana al-Auza'i qala sa'altu az-Zuhriyya, na tambayi malam Zuhri ayu azwajin nabiy sallallahu alaihi wa sallama ista'adat minhu, a cikin matan Annabi sallallahu alaihi wa sallama wace ce da Annabi ya shiga gurinta tace tana neman tsari da shi. Qala sai yace akhbarani urwatu an Aisha radhiyallahu anha anna ibnatal jawni lamma udkhilat ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wadana minha qalat a'udhu billahi minka faqala laha laqad qusti bi'azimin ilhaqi bi'ahliki, cewa malam urwatu yake ba mu labari daga nana Aisha bayan an masa tambaya akan wacce ce daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wa sallama wacce ta nemi tsari da shi. Sai ce nana Aisha ta bashi labari cewa yar Jawnu, wanda zamu ji sunanta, lokacin da aka shigar da ita wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo dab da ita, sai ta ce a'udhu billahi minka, ina neman tsarin Allah da kai. Fa qala, sai manzon Allah ya ce laqad ustu bi azimi, haqiqa kin nemi tsari da babba ko mai girma shine Allah. In haqi bi ahliki tattarainaki yanaki ki tafi gida. Imam al-Bukhari ya rawaito wannan mai lamba ta 2254. Wannan ruwaya ta ziyadan cewa matan annabi ne suka ziga ta ko suka kulla mata, ta je ta faɗi wannan. Akwai wanda ya rawaito su sunansa Hisham bin Muhammad, ana masa alkunya da Abul Munzir al-Kalbi, asalinsa mutumin Kufa ne. Ga abinda malamai suka ce akan wannan ziyada wadda bata cikin wannan ruwaya da muka faɗa ta cikin Sahihul Bukhari. Ai ba a cikin ziyadan ba a nuna, a ruwayan Bukhari ba a nuna cewa matan annabi ne suka zuga ta ba. Qala Abu Hatim, malam Abu Hatim yace yarwi an abihi wa ma'ruf maula Sulaiman wal iraqiyina al ajaiba wal akhbara allati la usula laha. Malam Abu Hatim yace shi wannan mutum mai suna Hisham bin Muhammad Abul Munzir al-Kalbi daga cikin mutanen Kufa ya kasance yana rawaitowa daga babansa da kuma wani mutum da ake kiransa Ma'ruf, wanda bawa ne na Sulaiman, da mutanen Iraki, yana rawaito abun mamaki da labarai waɗanda ba su da tushe. Wanda yasa Malam Ibn Salah yake cewa hadhal hadisu asluhu fil Bukhari, wannan hadisi asali yana cikin Sahihul Bukhari. Min hadisi Abi Sa'id Usaid As-Sa'idi duna ma fihi min anna nisa'ahu allamna hazalika, ita ruwaya ta zo a Bukhari, amma karin cewa matan annabi ne suka zuga ta faɗa haka, yace wannan ruwayan ba ta da inganci. Inji Malam Ibn Salah, ita wa qala hadhihi ziyada batilatun wa qad rawaha Ibn Sa'd fi at-Tabaqat, yace wannan ruwaya ta cewa matan annabi suka zuga ta ko suka yi mata kutungula ko zagon kasa, ta faɗi wannan magana ba ta da asali. Imam al-Hakim ya rawaito wannan ziyada a cikin Mustadrak juz'i na 4 shafi na 39, haka Ibn Sa'd ya dogo to a cikin At-Tabaqat juz'i na 8 shafi na 145, haka na Ibn Hajar a cikin Al-Isaba shi ma rawaito wannan ziyada a juz'i na 7 shafi na 419. Imam Az-Zahabi a cikin Siyar Alamun Nubala shi ma ya rawaito wannan ziyada a juz'i na 2 shafi na 259. Amma Malam Daruqutni yana cewa wannan mutum matruk, wato duruwaye da rawaito ba ta da inganci. Malam Ibn Asaki ya ce rafidi laysa bi thiqa, shi wanda ya rawaito din nan ma dan shi'a ne kuma ba amintacce bane. Malam Ibn Abi Hatim a cikin Abdu'afai wal Majruhina shi ma ya soke shi, haka nan Malam Ibn Adi a cikin Al-Kamil fi Du'afa shi ma ya soki wannan ziyada, haka Ibn Hajar a cikin At-Talkhis al-Habir shi ma ya soki wannan ziyada, haka nan Ibn Hajar ya hakaito daga Ibn Abdul Barri shi ma ya soki wannan ziyada. Da haka abinda kake so an bada amsa akan wannan ziyada cewa ba ta da asali, sai mu shiga tafsiri ko wallahi ya isna min al-mahidi. Allah Ta'ala ya ce matan da suka ɗauke tsammani, suka ɗauke haso, minal mahidi daga yin jinin al'ada, saboda shekaru ya yi musu nisa. Mun ce dalilai huɗu ke sawa mace jinin al'adanta ya ɗauke ko ya zama bata jinin al'ada kuma gata tana da aure, imma bata fara ba. Saboda malamai sun ce daga shekara 9 zuwa 50 har da wani abu mace tana iya fara jinin al'ada a wannan lokaci. To mun bata fara ba ko kuma tayi ya dauke shekarunta ya wuce, wannan da ana iya kiranta a wallahi ya isna min al-mahidi. Na biyu, matar da ta samu wata larura har ta kai jinin al'adanta ya dauke, ita ma wannan ana iya kiranta wallahi ya isna min al-mahidi. Haka nan na uku, matar da aka kwata-kwata bata jinin al'adan saboda wani yanayi da ta samu kanta a ciki, ita ma ana iya lissafa a cikin wallahi ya isna min al-mahidi. To irin wannan mata da muka lissafa cewa guda 10 ne a yayin sakin su, hudu sakin su anan bid'a take shiga a saki, hudu biyu anan sunna take shiga a saki, hudu ba a kiran sakin su sunna ko bid'a. Mun ce na daya, a saki mace tana cikin jinin al'ada, wannan saki ya saba ma sunna. Na biyu a sake ta saki uku a kalma daya, wannan saki ya saba wa wato sunna. Na uku a sake ta tana cikin jinin biki, wannan shi ma ya saba wa al'ada. Na huɗu a sake ta cikin tsarkin da an sadu da ita, wannan shi ma ya saba wa sunna. Wannan kala hudu shi malamai suke lissafawa a sakin da aka yi shi ba a bi ka'ida ta wannan aya da muka karanta ba. Na biyu shine sakin da ya dace da wannan aya wanda ake kiran shi sakin sunna, shine a saki mace a cikin tsarkin da ba a sadu da ita ba, ko kuma a sake ta tana da ciki, domin wannan an san iddarta da yin tsarki uku ne ko jini uku, wannan kuma an san iddarta da haihuwa ne, don haka babu rikici a cikin sakin su. Waɗanda ba a alakanta sunna ko bid'a da sakin su shine matar da bata fara jinin al'ada ba, da matar da ta kare jinin al'ada, da wacce ta samu larura jinin al'adar ta ya dauke, ko kuma ba ta yin al'ada kwata kwata, da kuma wacce an aure ta ba a tare da ita ba aka sake ta, wanda Allah ta'ala ce fa malakum alaihinna min iddatin ta'addunaha, wannan sune mata kashi goma. To sai Allah ta'ala ce wallahi ya isna mata waɗanda suka fidda haso ko tsammani, minal mahidi daga jinin al'ada, min nisa'ikum daga matanku waɗanda kuka kasa kuka saka, inil tabtum idan wato kun yi kokonto game da jiwon al'adarsu ko ɗaukewarsa, ko ko ba sa yi, ko sun daina, ko ba su fara ba, fa iddatuhunna al'adar wato iddarsu idan an sake su salasatu ashhurin, waɗannan za su yi wata uku ne. Mun ce akwai mai al'ada da jini ko tsarki, akwai mai al'ada da watanni, akwai mai idda da jini ko tsarki, akwai mai idda da watanni, akwai kuma mai idda da haihuwa. To shine Allah ya faɗi kashi na biyu a nan, masu yin idda da watanni uku, wallahi lam yahidna, da kuma matan da wato ba ma sa yin al'ada din, ba sa jinin al'ada, kamar da muka faɗa akwai irinsu, ko dai ya ɗauke gaba ɗaya ya daina zuwa, ko lokacinsa ya wuce, ko ba a fara ba, ko an samu wata larura ya sa ya tsaya. Wa ulatul ahmali, Allah ta'ala ce ma'abota ciki kuwa daga cikin mata, matar da take da ciki aka sake ta, ajaluhunna, Allah ya ce su kuma iyakan ƙarshen iddarsu, an yaba'ana hamlahunna, su sauke cikinsu. Da ta haihu in ka sake ta bayan minti biyar ko awa ɗaya da sakinta sai ta haihu, to ta riga ta gama wato idda. To kafin mace ta gama idda, miji yana da iko ya maida matarsa. Ƙarƙashin wannan matsala ta maido da mata, akwai matsaloli guda 15 da malamai suka tattauna. Matsala ta farko, duk mutumin da yake so ya maida matarsa, an takuna raja'atu ba da talaqin raja'i, mutum bai da iko ya maida matarsa bayan ya sake ta sai idan sakin raja'i ne. A ina ake samun saki raja'i? Saki ɗaya ya mata, kun ga yana da daman guda biyu. To a wannan lokacin da take idda saki na ɗayan nan, yana iya maida ita kafin ta gama idda ba tare da sabon ɗaurin aure ba. Na biyu, in ya mata saki na biyu yana da ragowar ɗaya, a wannan lokacin yana iya shi ma maida ita kafin ta gama idda, wanda za mu ji ka'idodin maidawar. Amma in ya mata saki na uku, to ba shi da ikon ya maida ita kuma, ba shi da iko ya maida ita, ba shi da iko in ta gama kuma al'ada, wato in ta gama idda ya aure ta, sai hasta ta tankiha zaujan gairahu, sai ta auri wani mijin, wani mijin ma da za ta aura sai da sharadi kamar da muka faɗa guda biyu, ba shi ne ya haɗa kai da mijin a je a yi wancan auren ba, ba shi ya ba shi kuɗin sadaki, ko ya masa cure, ko ya masa wato hanya ya aure ta don ya sako masa ita ba, ba wannan. To in an samu wannan shi ne wato koman yayi. Sannan an takuna raja'atu asna a fatratil idda, ya zama damar da mutum yake da shi ya maida matarsa a wannan lokacin iddan ne. Idan bai yin idda da haihuwa ce, ya maida ita kafin ta haihu. idan bai yin idda da wata uku ne ya maida ita kafin wata uku ya cika, idan bai yin idda da jini ko tsarki ce ya maida ita kafin ta gama jinin ko ta gama tsarkin. Saboda haka shine ka'ida ta biyu. Na uku, an tasulur raj'atu ba'da dukhul bi zawjiyatil mutallaqa, matar da ake da dama in an sake ta a maida ita da sharadi an tare da ita bayan an aure ta. Idan mutum ya auri mace bai tare da ita ba sai ya ce na sake ki, to ba dama ya ce na maida ki saboda ba idda. Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha wa mati'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila. Wannan shi ake kira sauta ga sakare ko? Idan ta tare bata dade ba, mutum ya sake ta sauta ga wawa. Ana daura aure ko bata tare ba, mutum ya sake ta sauta ga sakare kenan. To sauta ga sakare an maka amarya ko tarewa bata yi ba kace ka sake ta, to ba dama kace ka maida ita. In kana son ta yi sai an sake sabon shiri da sabon sadaki da sabon shedu da sabon kaza, komai sai an sake sabo. Kuma wani yana da dama ma ya sake shiga ya takara da shi, in ya kada kai shikenan, in ya fi ka iya karin hula shikenan sai ya kada kai. Na hudu, Allah ta kuna furqatu qabla raj'ati an tasahi aqdan nikah, shi kuma koman da mutum zai yi wa mace zama auren ba faske akai ba. Abinda ake kira fasku a cikin aure a gano wata matsala, kamar an daura aure da mutum da mace sai ta bayyana ashe suna yara sun sha nono, kun ga aure wannan ya ruguje shi ba ma magana saki yake ba. Wani ango da amaryarsa sai wata tsohuwa ta shigo a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama, ta kalli angon ta san ta san shi, ta kalli amaryar ta ga tashanta tace ai kuna yara na ba ku nono. Ango ya ce a'a, kika ba mu nono a ina? Saboda haka ya dauko dokin sa ya taho wajen Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace ya rasulullah, wata mata ce ta zuumu dan ma ka dau maganar da muhimmanci ce wai tana rayawa muna yara ni da amaryata ta ba mu nono. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kaifa wa qad qalat, kaifa wa qad qila, ya zakai bayan an fada? Saboda haka kaje ka sallame ta. Yana kallon amaryar sai je sake ta a ga wannan tsohuwa ta masa tsiyafa. To shari'a ce tunda ya bayyana dole, amma da ta yi shiru fa, da ta yi shiru bai sani ba. Allah ta kuma furqatu bi iwadin, sannan damar kaga anan ba dama wanda ya irin wannan rabuwar kuma ya ce zai maida ita, ba dama tunda rabuwa ce ta dindindin. Ko mata ne aka kama guda uku sai aka ce a cikin su kun sha nono da daya, to ba dama ka auri ko ɗaya daga cikin uku, don ba a san wacce ce ba. Tarewa duk wacce ka dauka ta zama ita ce wacce kuka sha wannan nonon daga ciki. Kamar a kawo maka tsokan nama ne guda goma a gabanka, sai a ce ɗaya ta bushe ce, ya za ka yi? Sai ka hakura da naman gaba ɗaya. To saboda haka idan alfurqatu din bai wabin ne, kuɗi ta baya ta fanshi kanta, bala junaha alaihima fi maftadad bihi, kul'i ta yi wa mijinta, ta ɗauko wani abu ta bashi sai da ya karɓa ta ce sadaƙinka ne. To a nan ba dama ce to na maida ke, saboda nan rabuwa ce da ita matar ta nema, baka ba magana kome a inda aka wa mace kul'i. Sannan na shida, an ta kuna raj'atu munajjaza, in za ka maida mace sai dai ka maida ita nan take, ba za ka ce in rana ta faɗi, matar mutum tana idda ya ce in rana ta faɗi na maida ke, ba a alaƙanta kome da sharɗin mu'allaq mustaqbal. Ba dama ka sa ko ka ce in yaro na da da kasuwa na maida ke, ko ka maida ita ko kaka maida ita, kawai shine magana guda ɗaya. Amma ita ba alaƙanta ta ala mustaqbalin ko ala sharɗin mu'allaqin. Sannan na bakwai, ar-raj'atu haqquz zawj, shi kome haƙƙin miji ne, ba dama a haramta masa wannan kome din. Kuma yasihu bil qawli wa bil fi'li, kamar yadda Allah ta'ala ce wa buqulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi zalika in aradu islaha, Allah ya ce mijinta shine mafi cancanta ya maida matarsa in suna nufin sulhuntawa da gyara aure a tsakaninsu. Da haka ba dama uba ko wan uba, wala ta'duluhunna an yankihina azwajahunna idza tarabu bainahum bil ma'ruf, idan an daidaita mace za ta koma tana son mijinta, ba dama uba kowa ko kani ko dan uwa haka kawai ya ce miji ya ce na maida ita, kai kace wallahi ba za ta koma ba. To ta riga fa ta komo. Idan kuka daura mata aure aka gano auren rubuzajje ne wancan. Idan ya kawo shedu cewa kafin matata ta gama idda na gaya wa ƴan uwanta na maida ita, suka ce ba su yadda ba, suka je suka aurar da ita bayan ta gama idda, ni kuma na maida ita kafin idda, in aka je kotu ya kawo hujjoji alkali zai kashe wannan auren na biyu, ya dawo mar da matarsa domin shi yake da haƙin wato raja'a, kuma ya tabbata yayi raja'a din. Sannan la yushtaratu ridat zawjati fi raja'a, mas'ala ta takwas, ba a shartanta in zaka maida matarka in ka sake ta sai ta yarda ba, ba magana yardarta, kawai in kace ka maida ita shikenan ta maidu, ba sai ta ce to na yarda na maidu ba. Sabanin da aure ne sabo, dole sai da yardarta sannan za a daura auren. Sannan na tara, a adam khurujiha o ikhrajiha min baitiha, idan mace tana al'idda ba ta da iko kace tashi ki fita, ita ma ba ta da iko ta ce ta fita, kamar da Allah ya faɗa kada su fita, kada a fidda su, sai da haka sai ta gama idda anan cikin gidanka, sai illa an yi atina bi fahishatin mubayyana. Sannan na goma, ilamu zauja bil raj'ati bil qawl aw bil fi'l, ka sanar da matar ka maida ita, wanda kana iya yin sa bil qawli aw bil fi'li. Bil qawli ka ce raj'atuki, na maida ke, mun koma, ba komai, komai ya wuce, ka a ƙara ko kai mun ruwa ko dafa mun abinci ko bismillah ko zo nan, duk wannan kalami ne dake nuna an maida ita. Ko bil fi'li ka je kai wani mu'amala da ita dake nuna cewa lalle ka huce ka maida ita. Wannan shine mas'ala ta goma. Mas'ala ta goma sha ɗaya, hal ta tazayyana fi zamanin idda, shin idan mutum ya saki matarsa saki ɗaya ko saki na biyu tana zaune a cikin gidansa tana yin idda, a daidai wannan lokacin miji ya samu ta dinga masa kwalliya ta ne masa ado domin ya samu damar da watakila zai iya hucewa, ko kuwa ba za ta yi kwalliya ta yi ado ba, shin a lokacin da take idda ya sunanta dangane ga alaƙarsu da mijin, kamar gidanka kai kaɗai ne kwallin kwaltallin tal, kuma da matarka sai ka sake ta tana idda a gidan, za ka dinga shiga a lokacin da take idda ko ko za ka daina shiga? In za ka shiga za ta iya maka kwalliya ko ba za ta yi maka kwalliya ba? Shin za ta iya maka girki tana idda ko ba za ta yi maka girki ba? Kaga duk waɗannan abubuwan wasu malamai sun yadda ta yi kwalliya in har kwalliyar zai ja hankalin miji ya huce ce ya maida ita, amma ta yi masa girki ya ci gaba da mu'amala bai maida ita ba, wannan malamai sun ce a taka masa birki har sai an ga wata alama na ya maida ita. Hal wato sannan matsala ta 12, shin mace za a iya tilastawa miji hal tajibur raj'atu ala zawj, za a iya tilastawa miji sai ya maida matarsa? Aka ce a guri ɗaya ne za a iya tilasta masa ko guri biyu ya maida ita, inda ya sage ta tana cikin jinin al'ada, kamar da muka karanta a cikin hadisin Bukhari da Muslim na Abdullahi dan Umar da ya saki matarsa ya ce murhu fal yuraji'iha, a umarce shi ya maida ita har sai ta samu tsarki daga wannan al'ada da aka sake ta tana yi, sannan ta kuma yin jini ta yi tsarki, to daga nan ne in mutum yana son ya sakin sai ya kuma yi ko kuma ya tsaya haka. Sannan matsala ta 13, al-ishhadu ala raj'a, shin idan mutum zai maida matarsa sai ya kafa shaidu sai ya sanar da jama'a cewa jama'a na saki matata, ya sanar da mutum biyu kamar da muka faɗa wa ashhadu zawai adalin minkum wa aqimu shahadata lillah, bayan Allah ya faɗi saki ya faɗi komai sai ce a sa shaida, to akan me za a sa shaidar, akan sakin ko akan komen ko akan duka biyu? Wanda mun ji mazhaban Malik cewa alal istihbab ne, an so ne ka sa shaidun in ma ka rubuta a takarda ko ka sanar da wani cewa ka saki matarka ka maida ita yayi. Sannan mas'ala ta 14, idan aka samu ikhtilafu zawjaini ala raj'ati, aka samu sabani yace ya maida ita tace a ita bai maida ita ba, to ya za a yi? Ko ita tace ya maida ita shi yace bai maida ita ba, da ana iya samun sabanin wannan? Don an samu wannan sabani ya za a warware, miji ne sai da matarsa ta yi aure sai zo ya ce na fi maida matata, ta ce a ni baka maida ni ba har na gama idda, to ya za a yi? Shi ga sabon miji yana jira a warware matsala, domin in ta tabbata ya maida ita to shikenan kai sabon miji ba ango bane kai, sai a dauke mata a maiwa da wancan naka auren ya rushe. Wanda mun fada cewa rashin tantance zamanin idda da Allah ya ce wa ahsul idda ya sa da yawa akan aurar da mata musu gama idda ba. Kamar da na gaya muku cewa an samu wata matsala wata ta yi aure shekara tara har ta haifi ƴaƴa, sai daga baya aka gano cewa da mijinta ya sake ta jini biyu ta yi, ba ta yi na uku ba, na uku bai zo ba aka ɗaura aure. Wannan ya sa auren nan malamai duka sun yi ittifaƙi da Shafi'iyya da Hanbaliya da Hanafiya da Malikiya da Zahiriya da ma Batiniya, duka malamai sun yi ittifaƙi cewa wannan aure bai yi ba saboda ba gama idda aka yi shi ba. Kuma Allah ya ce wa ahsul idda, a iyakance idda don a tabbatar ta ƙare. Kun ga ashe kenan mas'alar saki, shi yasa muka dade a wannan sura mun yi darasi kusan biyar har mu huce aya hudu ba, saboda saki yana cikin abin da muka jahilta da yawa, ana yin kwaba a harkar saki. Mata da yawa suna nan a gidajen mazansu amma aurensu ya mutu, wasu kuma suna wani gidan da aurensu na baya. To in ba a warware wannan mas'alar ba za a yi ta yin kwaba. Shi yasa duk mutumin da zai auri bazawara lalle ya bincika dalilin rabuwarsu da mijinta, i tabbatar an sake ta akan ka'ida, sannan ta yi idda akan ka'ida. In ba haka ba kana iya zuwa ka kwaba ka auri mata wani ku ta haihuwa, sai daga baya a gano cewa kuma wannan auren akwai gyara a kansa. To wannan matsaloli su ne abin da ya kamata mu fahimta, za mu ci gaba da zakulo su kaɗan kaɗan inda muka je wata munasaba. Wa ulatul ahmali, ma'abota ciki ajaluhunna an yada'ana hamlahunna. To anan akwai matsala guda uku. Allah ya sanya gaya ƙarshe na ƙare idda mace ta haihu. To idan ta yi ɓari fa, mutum ya saki matarsa da ciki wata ɗaya sai ta yi ɓari, wannan ɓarin za a ɗauke shi a matsayin ta ƙare idda, ko kuma sai da ɗan ya rayu? Don su malaman suna ga idan aka saki mace cikin dama bai daɗe ba, bai kai wata hudu ba, sai ta yi ɓari, wannan ɓarin ba za a ɗauke shi a matsayin cewa ta ƙare idda da shi ba, kawai wannan jini ne na cuta, sai ta yi jini uku bayansa. Suka ce amma idan ɗan ya kai wata hudu, wato dama hadisi ya zo cewa in ya yi wata hudu 43 ko shi ne za a aiko mala'ika ya busa masa rai, kenan ya busa masa rai aka yi ɓarinsa. Ko suka ce aka yi ɓarinsa halittarsa ta cika, halittarsa ta bayyana cewa ga ido ga baki ga hanci ga kafa ga kaza, to in ta yi wannan ɓarin to ta ƙare wato idda, haka nan haihuwa take. To wannan matsala dai akwai saɓani tsakanin, don wasu suna ga in dai bai kai wata hukuma jini kawai ta zubar, zubar da jini kuma kawai ba za a yi maka hukunci da haihuwa ba. Amma in ya kai an ga surar mutum a jiki, wanda wannan shine kauli rajihi, an ga surar mutum a jikin abinda ta barar, ya yi sura, ya ɗauko sura, tunda a kwanaki 40 na farko ba sura ba ne, zai kwana 40 yana mai, yana mani, ya juya kwana 40 ya koma jini, a kwana 40 ya koma tsoka. To mace ta ɓaro tsoka sai a ce ta haihu? Ko a ce ta gama idda? Wannan ba hannu ba ne, wannan ɓari ne, sikiti ne. So da haka ba za a yi hukunci da shi ba, dole sai idan ɗan ya kai wato motsi, sannan ne za a yi hukunci da wannan. To sai Allah ta'ala ya sake dai gaya mana ana cikin magana aure, kuma sai aka shigo da magana tsoron Allah. Wa man yattaqillaha, haqiqa duk wanda ya ji tsoron Allah, man din nan yus'al biha an aqilin, ta shigar da mata duka, ta shigar da maza duka, ta shigar da manya, ta shigar da talakawa, ta shigar da masu kuɗi, ta shigar da nada, ta shigar da masu zuwa, ta shigar da na yanzu. Man yattaqillaha, duk wanda ya ji tsoron Allah, ya ji Allahu min amrihi yusra, Allah zai sanya masa sauki a cikin lamarinsa. Ashe tsoron Allah, bayan kasancewarsa tsoron Allah, kuma wato wani abu ne da ke gyara wa mutum rayuwarsa. In kana jin tsoron Allah, al'amari zai dinga zuwa maka da sauki, abubuwa ba za su caɓe su rikice su rinchaɗe su kaure ba, su kulle su dabaibaye su rikirkice kanka ya zafi ba. In kana tsoron Allah da abu ya rikice, sai Allah ya nuna maka ga mafita. Saboda haka tsoron Allah sinadari ne da ya kamata. Shi yasa Annabi ya ce kai guzurinsa, ittaqillaha haythu ma kunta, duk inda kake ka ji tsoron Allah. Kuma in za ka yi tafiya, sai manzo Allah ya maka addu'a, ce zawwadakallahu taqwa, Allah ya maka guziri irin na tsoron Allah. ma'ana a gida kake, a waje kake, a hanya kake, a titi kake, kai kadai ne ko biyu ne, a boye ne, a bayyane ne, to ya zama dan sandanka shine tsoron Allah. Inda duk inda ka samu kanka zaka yi abinda aka ce kai, zaka bar abinda aka ce ka bari, wanda shine a takaice tsoron Allah. Kai abinda aka sa ka saboda Allah, ka bar abinda aka hana ka saboda Allah. In kai wannan to kaji tsoron Allah. Kuma shi yasa Allah ya ce wannan wasiyarsa ce ga mutanen farko da na ƙarshe, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Duk tun daga farkon halitta zuwa ƙarshe, wasiyar da Allah yake cewa bayi an ittaqullah, ku ji tsoron Allah. Kuma haka nan ya tabbata Allah subhanahu wataala duk annabin da yazo yana cewa mutane fattaqullah wa ati'un, ku ji tsoron Allah ni kuma ku bi ni. Sannan Allah ya ce atta aiki Allah ba zai karba ba sai daga masu tsoron Allah. Shi yasa an ce wani sahabi in ya karanta inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqina, kadai Allah yana karba aiki ne daga masu tsoron Allah, sai ya ce da zan tabbatar Allah ya karba aiki na guda daya, da na sa ran zan tsira, domin inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqina. Kuma Allah ya ce babu wasu majibuntansa sai masu tsoron Allah, in awliya'uhu illa almuttaqun, ala inna awliya Allahi لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. حتى ما تفافي الله يتي أسائر نتورا الله ولباس التقوى ذلك خير. الله يتي أيب زري وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أوجن آدلتي ما الله يتي إئدلوا هو أقرب للتقوى وتشير يفكسا تاكد تورا الله ذاك تورا الله يمقوى. حتى الجنة سي الله يتي أعدت للمتقين إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم إن للمتقين مفازة. شي سامو تي سامو قران الله يا رب حتى قراني الله يجي هدى للمتقين فالله يسامو تي متقين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله ويحب المتطهرين سوداك الله يسامو تي ودان باي ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. Kunga ana magana aure ne sai tsoron Allah ya shigo tsakiya, kenan harkar tafi da gida yana alaka da tsoron Allah. Domin mata lokacin da kuke mu'amala ba kowa sai kai, ita ma ana mu'amala ba kowa sai ita sai kai, to mafi yawa rigima aure ba ta warwarwa cikin sauki, domin miji ba shi da shaida, mace ba ta da shaida. Kuma duk wanda ya saba yin sulhu tsakanin miji da mata, idan ka zauna da mace a gefe ta fare maka bayani sai ka dauka duk duniyar nan ba mai gaskiya sai ita. Hakan ka jawo mijin gefe ya fare maka bayani sai ka dauka duk duniya ba mai gaskiya sai shi. Saboda haka in ka saurari kowa sai kuma ka zo ka hada su, ka fahimci yadda mas'alar ta taso, sannan zaka iya yin sulhu a tsakanin su. To shi yasa harka aure tana bukatar nutsatse. Zalika amrulllah, wannan al'amari ne na Allah subhanahu wa ta'ala, anzalahu ilaykum, ya saukar da shi zuwa gare ku. Me ma'anan al'amari ne na Allah? Ma'ana dokoki ne da umarce-umarce ne da sawa a yi ne irin na Allah subhanahu wa ta'ala, ya wato umartan ku da ku aikata. Wa man yattaqillaha, wanda duk ya ji tsoron Allah, bi ta'atihi, ta hanyar bin Allah, yukaffir anhu sayyi'atihi, Allah ta'ala zai kankare masa dukkan kurakuransa. Ayyamhullahu anhu khatayahu, Allah zai kankare masa duk kurakuran da ya aikata. Wa yu'zim lahu ajra, kuma Allah zai girmama masa lada a lahira. Ma'ana duk wanda ya ji tsoron Allah, bayan Allah ya masa wancan, kuma zai kara masa da yukaffir anhu sayyi'atihi. Dama Allah ya ce in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum, in kuka ji tsoron Allah zai sanya muku rariya da za ku dinga tantance ƙarya da ita, kuma Allah zai kankare muku kurakuranku. Saboda kullum shi tsoron Allah wani sinadari ne da zai jawo a kankare maka kurakuran da ka aikata tsakaninka da Allah. To da yake za mu shiga itikafi, za mu dan yi bayani akan itikafi, saboda masu sha'awar shiga itikafi nan da kwana daya, yau muna 19 watakila jibi ko a fara shirin shiga itikafi, da akwai bukatar duk abin da munasaba ta zo ai bayani akan sa. Mun ci al-itikafu, za mu tattauna matsalar itikafi ta fuskoki guda 9. Fuska ta farko, kalmar itikafi a tsagwaron harshen Larabci, me itikafi yake nufi? Don bai kamata ka shiga ibada baka ma san kalmar ma me take nufi ba. Nan tambaye ka kace za mu itikafi, aka ce me itikafi? Itikafu? Ware kuwa. inda malam mai akhbari ya ja kunnan mu yace wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukmallahi fihi, baya halatta ka shiga itikafi sai an maka bayanin ya ake itikafi, baya halatta kai aure sai an maka bayanin aure, baya halatta kai kasuwanci sai an maka bayanin kasuwanci, haka sallah, haka azumi, haka zakka, haka kowace mu'amala, yace hatta ya'lama hukmallahi fihi. In baka sani ba ga hanya biyu, wa yas'al ulama'a, ka je ga malamai nan tuni ka tambaye su, kuma yace wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To ana cewa itikafa ya atakifu itikafan ala wazani ifta'ala yabta'il ifti'alan, ana cewa akafa ala shay'i ya akufu wa ya akifu akafan wa akufan jilarabawa, wa ya'ti muta'addiyan masdaruhu al akfu wa laziman yakan zo masdaruhu akufan, wanda yake nufin al-luzum lazimtar guri, duk da kaje ka zauna kai tsit to kana itikafi ko da ba bauta Allah kake ba, zama a wani guri shikenan ka lazimci gurin, kamar yanzu nan ɗan sawun nan kullu zaka gansa anan, ɗan sawun nan zaka gansa anan, ɗan nan bayan mai kamera suna nan, to wannan gurin da kuke zaune kuka saba kullun a tafsiri ana yake samu kuna itikafi ne, amma lugatan kuma kuna yin itikafi istilahan saboda kun zo masallaci kuna sauraron wata ibada, wa ya'ti muta'addiyan wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, Allah yace kada ku rungumi ko ku saurari iyalinku alhalin kuna masu itikafi a cikin masallaci. Sannan Allah yace annabi Ibrahim wa tashhir baitiya li ta'ifina wal aakifina war ruk'i sujud, ka barkake wannan dakin nawa domin masu tawafi su samu gurin tawafi, domin masu itikafi su samu gurin itikafi, da masu ruku'u da sujada su wannan ga sunan suna tai. To haka nan Allah yace wanzur ila ilahika allazi zalta alayhi aakifan, dubi wannan abun bautan naka da ka lazumci bauta masa, kun ga lazumta kenan, ma hadhihi tamathilul lati antum laha aakifuna, Allah yace wal hadaya ma'kufan, wacce aka daure ta aka tsayar da ita gurin anya balaga muhilla. A sunna babu wani hadisi da yace ingatacce wanda yace wanda yayi itikafi zai samu lada kaza, da haka a sunna sai dai kawai itikafan nabiyyu wa ashabuhu wa nisa'uhu, an samu manzon Allah yayi itikafi, an samu sahabban manzon Allah sun yi itikafi, an samu matan manzon Allah sun yi itikafi, wannan ya isa a sunna. Sai a mazhabobin mu na musulunci malikiya, a mazhabin malikiya menene itikafi, suka ce huwa luzumu muslimin mumayyizun masjidan mubahan bisawmin kaffan anil jima'i wa muqaddimatihi yawman wa layla lil ibadati duniyati. A mazhabin mu ta malik abinda itikafi yake nufi mutum musulmi wanda yake mumayyiz ba dan karami ba, ya kai kamar 14-15 ya lazumci masallaci da yin azumi, kuma ya bari gabarin jema iyalinsa da kuma hanyoyin zuwa iyalin kamar runguma da kis da sauransu, ko da kwana ɗaya ne rak'awa 24 da niyyar ibada, itikafi yayi. Da haka a mazhabin mu ta Malik idan na shigo masallaci karfe 10 na safe, na fita karfe 10 na washe gari na safe, na gama itikafi, in kai kwana ɗaya ya zama itikafi, an gane ko? Sai mazhabar Hanabila suka ce abinda ake kira itikafi huwa lubsu fil masjidi min shakhsin makhsusin bi niyyati, abinda ake kira itikafi zama a masallaci daga wani mutum ya zauna da niyya, so a gurin su ba sai da azumi ba, in kai na ya caji na ce bari in je masallacin awa 3 to sunansa itikafi, sai zo in salla ko in zikiri ko in salati ko in tagumi ina tunanin lahira, shi ma itikafi ne, domin tuna abinda zai amfane ka kayi shi, tuna abinda zai cuce ka ka bar shi, kai lissafin ma abubuwan da kai masu kyau dan ka kara da mumuna dan ka rage, shi ma ibada ne. A mazhabar Hanafiya sun ce huwa lamsu fil masjidi ma as-sawmi wa niyyatul itikafi, abinda ake kira itikafi ka zauna a masallaci kana azumi kuma kayi niyyar itikafi. Sana'a wajen wato Shafi'awa kenan wadancan ko, Hanabila suka ce luzumul masjidi li ta'atillah, mutum ya zauna a masallaci da niyyar bauta ga Allah ala sifatin makhsusati da wata sifa keɓantacciya aqinun ya zama mai hankali ba mahaukaci ba wala mumayyizan tahirun ya zama yana da tsarki mimma wajaba guslan bai da janaba ba ta da haida ba ta jinin nifasi suka ce sharadin itikafi kenan zahiriya suka ce al-iqamatu fil masjid bi niyyati taqarrubi ila Allah ta'ala sa'atan kama fawqa halailan aw naharan su zahiriya suka ce abinda ake kira itikafi zama a masallaci da niyyar kusanci da Allah ko da awa daya ne in kai awa daya a masallaci da niyyar kusanci da Allah ko da daddare ko da rana zahiriya suka ce kai itikafi sannan malamai sun yi ijma'i kamar da malam ibn munzir yace qala ibn munzir wa ajma'u ala anna al-i'tikafa sunnatun shi itikafi ba wajibi bane sunna ce mai karfi la yajibu ala an-nas fardan ba wanda yace dole sai kai itikafi amma kai zaka samu lada illa an yujibahu al-mar'u ala nafsihi sai in kai ne ka dora ma kanka dole zaka itikafi ya zama bakance wannan dole ka cika sannan lam yarid fi fadl al-i'tikaf shay'un min al-ahadith as-sabita 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam babu wani hadisi ingantacce kaunan da yazo yana magana akan falalar itikafi itikafi ana iya yin sa a ramadana ana iya yin sa a wajen ramadana amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi yin sa a cikin ramadana kuma a ramadana ma ya fi a karshe mafi karancin itikafi da mafi yawan sa mafi karancin sa a mazhabin mutamali kwana daya mafi yawan sa kwana 10 ko 20 don annabi ya taba yin 20 ya taba yin 10 sannan yaushe kamata a shiga itikafi yaushe kamata a fito malamai sun ce shiga itikafi ya zama kafin rana ta fadi a daren 21 idan zaka yi na kwana 10 gaba daya to gobe da la'asar sai ka shigo rana ta fadi da kai a masallacin da zaka yi itikafi sai kuma ka tafi ka tafi har sai an ga wata in an ga wata kuma sai ka fita ma'ana in an ga wata rana ta fadi ba sai ka kwana washe garin sallah ba amma a mazhabin mutamalik an so mutum wato malikiya su tarbiya suke ba mutane amma mutane ba sa fahimta imam malik yace in ka tsaya in aka gama itikafi ka kwana a masallaci ka wuce idi kun san hikimar haka mafi yawa wani yakan fita daga itikafi sai je gida ya kwanta saboda ya gaji bai je idi ba to kuma sallar idi tafi itikafin da aka rafa na 10 yau za su ke ga in ka taho da sababbin kayanka da zaka sa ran sallah ko ka tura aka kama daga nan masallacin kai wanka in ma ana idi a kusa da masallacin ka huta in an yi idi kaga shikenan sai ka wuce gida ka sauke itikafi ka sauke sallar idi amma mafi yawa masu fita an ce an ga wata a daren in suka je suka fara sharar bacci to wani sai kaga bai je sallar idi ba kuma sallar idi ita akwai masu cewa wajibi ce ma shi ko itikafi duk duniya ba wanda ya ce wajibi ne kaga kenan ta bi shi sannan mace za ta iya shiga itikafi mace za ta shiga za ta iya shiga itikafi da sharadi guda uku sharadi na farko mijinta ya ba ta izini in mai miji ce ko babanta ya ba ta izini idan ya ce na biyu ya zama ba fitina a kiyaye fitina kamar itikafi ya zama gurin zance gurin blackberry gurin to go gurin facebook gurin hira wajen tattaunawa wajen kaza to kaga wannan sai a ce kowa ya watsi an marufa masallacin domin shedan ya shigo amma akwai bangaren mata kaga sun shagala da ibada amma wani yana zuwa zance ce ina zan same ki ka same ni ina wajen itikafi halau da nan na itikafi sai na fito ko zaka iso ne wurin itikafin sai mu hada a nan to kaga a nan sai a ce itikafi kuma shedanci ya shiga ciki sai a kokari a cire shedanci in ba zai ciru ba ya kori masu itikafin domin maimakon neman jira kuma ka a rasa ido to saboda haka an zo itikafi a nutsu ba gurin gulma bane ba gurin yi da mutane bane ba wata tasha ce ta shiga haƙin jama'a ba ba wani guri ne da mutum zai zo domin ya zo ya ta sharar bacci ba ko zo ya ta hira ko ya ta waya ka kashe wayar ka gaba ɗaya ka canza layin iya wanda iyalinka za su kira ka ce to na shiga itikafi ga layin da yake yi iya muhimman mutanen da za su neme ka su za ka bawa domin su ake a itikafi ka yanke alaƙarka da duniya ka koma lahira kawai kake tunani karatun qur'ani shi yasa kaga itikafi ba a ware wata ibada an ce ga irin ibada da mai itikafi zai ba kun san dalili saboda kowa ya dabi wacce ta masa wani karatun qur'ani zai tayi ta sauka yana juyowa wani istighfari zai tayi wani hailala zai tayi wani tasbihi wani salatin annabi wani istighfari wani malittafin sa ne na nazari akan wata mas'ala ta addini zai je nazari a cikin itikafi kowa da abin da zai yi a itikafi dan haka aka bar baki a bude kofa a bude sharadin itikafi sannan na uku ta zama ta karkata daga jinin al'ada domin mai risala ya ce mana idan mace tana itikafi jinin al'ada ya zo mata to ta koma gida sai ta yi tsarki amma ba alfarma itikafi na nan a kanta ma'ana mijinta ba zai kusance ta ba tunda ta dauko itikafi shi ma bai da lafiya ya koma gida ya jinya idan ya warke ita kuma ta yi tsarki sai ce raja'a sa'ata izin ilal masjidi sai kawai su dawo masallaci su ci gaba da itikafin su sharadin itikafi mai yin sai zama musulmi ya zama mai hankali ya zama mai tantancewa ya yi shi da niyya in mace ta tsarkaka daga jinin al'ada da nifasi sannan a yi shi da azumi nana Aisha ta ce as-sunnatu 'alal mu'takifi an la ya'uda maridan in kana itikafi aka ce abokinka bai da lafiya ba dama ka fita ka je ka duba shi sannan wala yashhadu janazatan ba za ka halarci janaiza ba in an yi rasuwa ba za ka fita kai amma aka ce in baban ka ya rasu fa ko matarka ta rasu ka fita itikafi ya lalace baka je ba ku yi rigima da danginku a ce wata ibada ya kirkiro yana masallaci baba ya rasu bai zo ba wannan tsinannen yaro ko tsinannen a to ido ba albarka an goku a ce da babanka ya rasu wai kana wani abu shi itikafi ko ma ka zo kai masallaci a ce ai da ba zai damu da shi ba kaza ko ba su sharhi su sharhin su ba na hadisi ko aya ko qur'ani bane sharri za a kawo ko su kashe wuta sai su ta sharhi to saboda haka sai ka fita itikafi ya rushe kenan ko wala yamassimra'atan ba zai shafi matarsa ba wala yubashiraha ba zai rungume ta ba wala yakhruj illa lima la budda minhu ba maka sai abinda ya zama dole shi zai sa ka fita kamar shiga ban daki kamar wanka kamar da sauransu wala itikafa illa bi sawmin illa fil masjidi masallaci uku ne a duniya akwai al masjidu wanda ake kamsu salawati akwai al masjidul jami' inda ake bada sallar juma'a akwai kuma masallatai uku masu karin daraja masallacin makka da na madina da na al aqsa in kana da hali ka tafi can gaskiya an fi yin full itikafi a can na farko kai nesa da gida na biyu kana samun lada duk raka'a biyu a harami 100 ce raka'a 100 fa tafi sallar ka fata shekaru in kana harami in kana masallacin annabi 1000 za a dinga ninka akwai hadisi da yazo isnadin sa bai inganta ba cewa an ka tafi a ƙasa kuma kai itikafi a can za a dinga baka 500 kowace raka'a biyu saboda haka dole itikafi sai a masallaci wa antum aakifuna fil masajidi to menene masajidi malamai sun kalli abubuwa guda 6 suka ce dukkan su sunan su masallaci idan mai itikafi yana zurga zurga a gurare 6 nan duk sunan sa yana masallaci na farko makamus salati shine dakhil masjid kaman nan da muke ciki in kana nan sunan ka mai itikafi sannan na biyu saqahul masjid nan rukun innan da tunda da kafar bene ana mutun ya hau kan nan yana itikafi har yanzu dai sunan sa mai itikafi domin dai yana nan a masallaci sannan rahbatul masjid akwai farfajiya nan wajen nan haraba in ka fita nan kana zagayawa a cikin wannan farfajiyar duk sunan ka kana cikin masallaci akwai manaratul masjidi wannan hasumiya in ka shiga cikin hasumiya duk da sunan ka kana cikin masallaci akwai khizanatul masjidi sito da ake aje kaya na masallaci shi ma in ka shiga cikin nan sunan ka kana masallaci akwai darutun yahul masjidi ban dakin masallacin in ka shiga ban dakin har yanzu dai kana na cikin masallaci amma ka tsallaka wannan kantin za ka yi ya itikafi ya rushe sai da shi ba tabi'il masjid bane ba kayan ba property ba kayan masallaci bane sannan tanzifu masjid wa tadayibul masjid wa tanzifuhu masu itikafi dole su raba wa kansu shara da sa turare kuma a dinga wanka dan wani dole ka fita daga itikafi wasu zo suna tsani suna samani suna wari sun yi annakiya ko kuma itikafi suke ka taho da turare, ka taho da asuwaki, ka taho da tabarmarka mai kyau, ko ka taho da fulanka, don wasu haka katifa suke daukowa, don mai itikafi da katifa da fulo da waye-waye, da fulo da katifa, don ga wasu a dauko talabijin ke na sa su tulayi. To me yake bata itikafi? Al-khuruj min al-masjid ba'd al-badani. In kai haka misali nan kan haraban nan, sai ka zo rabin ka haka ya fito waje rabi yana cikin masallaci, to malamai sun ce ya baci. Balle a ce ko bi kullul badani, dukkan jikinka ne ka tsallaka wannan fata, to shikenan an gama bi gairi uzrin. Amma shi yasa da Aisha ce wa kana la yadkhulul baita illa li hajatil insani idza kana mu'takifan, annabi baya shiga saboda gidansa a jikin masallacin yake, haɗa suke da masallaci. To shin mutum ya iya sharɗantawa a niyyar shiga masallaci itikafi, yace Allah zan shiga itikafi amma in wani abu ya same ni na sharɗanta, tun yanzu zan fita in je in dawo? To su malamai sun ga a aikin hajji ma ana sa sharadi ko fa mawdu'i menene ai sahaba sani kaza kaza kaza, to shi ma itikafi zaka iya sa sharadin fita, kace Allah zan shiga itikafi amma in wani abu ya fi ƙarfi na muhimmi ya taso zan fita, to za a iya sauraron wannan ko ba za a yi ba? To nan akwai sabanin malamai game da ingancin fadar haka, wasu mazhabobin sun ba da dama ka sa sharadi, wasu ba su tsaba. Abinda ke bata itikafi dai har yanzu akwai saduwa da iyali, akwai fitar da mani ta wata hanya daban, akwai zuwan jinin al'ada a je a dawo, akwai haihuwa, akwai farfadiya, akwai hauka, akwai shan kayan maye, akwai aikata kaba'ira da cin kaba'irai, akwai ridda, akwai mutuwa, akwai yanke niyya. Duk ɗaya daga cikin waɗannan idan mutum ya yi itikafin sa ya yanke. Saboda haka wannan shine a takaice a matsala kan itikafi. Muna fata Allah subhanahu wataala ya sa masu shiga itikafin su shiga da alkhairi. Dazu mun je an buɗe sababbin gine-gine da aka yi a gidan marayu, wanda an samu sarakuna sun zo, an sami malamai sun zo. Daga cikin malaman da suka zo akwai Sheikh Abdullahi Balalau daga jihar Adamawa, ya zo shine shugaban ƙungiyar jama'atu Izalatul Bida wa Qamatus Sunna na ƙasa, ya kawo gudunmawa ta 500,000 yake a saka da sunan ƙungiya ta ƙasa. Sannan akwai sarakuna sun zo, akwai sarkin Deba ya zo, akwai sarkin Kaltungo ya zo, akwai sarkin Akko ya zo, akwai na Funa Kai ya hakuri ma Salisu na kai Funa Kai ƙarshe. Akwai Akko na faɗa Akko ai hudu ne ko guda hudu ne suka zo, sai hakimin shi Akko din shi ma na inda gidan marayu yake shi ma ya zo. Sannan mai girma gwamna ya turo kwamishinan kuɗi ya wakilce shi. Akwai wasu kwamishinonin mako, akwai kwamishina ta education, akwai kwamishina na noma, akwai kwamishina ta women affairs, to sun zo. Sannan akwai manya-manyan malamai da 'yan kasuwa da suna da yawa waɗanda suka zo. Ba mu tsara a yi launching a gurin ba, don ba mu gaya mutane za a nemi kuɗi ba. Abinda muka ce kawai a je a buɗe gurin. To kuma da aka buɗe, an buɗe santa ta koyar da sana'o'i, wanda kun ga kekuna a gurin, da kuma kekunan ɗinki da kekunan saƙa, wanda muka fara zubawa domin koyawa waɗannan yara sana'a, da waɗanda suka musulunta ma su iya sana'a, domin kada mutum ya dogara da wani. Sannan na biyu, kun ga ajujuwa da aka yi, sababbin ajujuwa wanda a sama ma mun yi, za a ƙara guda biyu don su zama ajujuwa guda huɗu, an gama su ma an buɗe. Sannan akwai computer center, gurin da za a dinga koyar computer. Amma abin da muka iya yi shine an gama gurin kwamfutar, an sa teburin da za a ɗora kwamfutar, an sa kujerar da za a zauna a kalli kwamfutar, amma babu kwamfutar. Wanda aka yi kwamishina na fa'idan da aka shiga yace ina kwamfutar, yace ai ku ake jira dama. To dai ai alƙawari za a kawo kwamfutar guda 10, za a kawo AC guda 6. Allah ya sa a kawo su ɗin. Sannan akwai sababbin guri da aka gina na marayu, wanda akwai ɗaki nan huɗu nan huɗu, ya zama takwas kenan ko? Ko ne mai gado uku uku, uku uku sau takwas nawa kenan? Ko kashewa kuka iya lissafa ba? An kai 30? 24 ko? Yau wato gurin zai ɗauki marayu 24 kenan, daban ɗakansu da kuma gurin walwalarsu. To wannan guri an tara kuɗi kusan miliyan 2 domin miliyan 1 ne da 900 da wani abu abinda aka tara kuɗi a gurin miliyan 2 ba dan kadan sannan kayan abinci an samu masara buhu 27 an samu shinkafa buhu 5 an samu wake buhu 11 an samu gujiya buhu 5 shine abubuwan da aka samu a wannan guri na bude gidan marayu to muna addu'a waɗanda suka bada wannan gudunmawa Allah ya saka musu da alheri wannan yace malam wace irin niyya zan yi idan zan ci gaba da azumi na bayan daukar jinin daukewar jinin al'ada niyyar komawa a ci gaba da azumi shikenan niyyar azumi ce dai kawai na ramadan ko ya dauke niyya za a sake yi kawai a ci gaba ba sai an ce Allah to kuma jini ya dauke kuma zan ci gaba ba duk waɗannan bayanin Allah baya buƙatar su innam mal a'malu bin niyyat wan niyyatu mahalluha al qalbu a zuciya ake niyya malam ko mai haila za ta iya rike littafin tafsir to ai tafsir ba qur'ani bane malamai sun ce duk abin da aka ratsa wani abu a cikin alqur'ani to yanzu ba sunansa ful qur'ani ba saboda haka za ta iya daukan tafsiri in tana buƙatar ganin tafsiri din ko kuma sauraron tafsiri din kamar da malamai suka yi bayani malam ina da ɗana ya girma kuma mahaifina yana raye in zan yi aure wa zai aurar da ni abinda malamai askari ya ce ɗanki shine waliyinki ba babanki ba mun taɓa samun wannan matsalar a hisba wata ta zo za ta yi aure babanta ko bai yadda ta auri wanda take so ba inda Allah ya taimake ta tana da ɗa kuma ya kai shekara 18 muka yi da uban na ya ce shi fa bai yadda ya auren nan ba sai na ce ke ba tunda na ga 'yar babba ce ke ba ki da ɗa ta ce tana da ɗa mana shekararsa nawa 18 na ce maza a kira shi yana sakandare aka je aka ɗauko shi na ce to kai baban ta ya ƙi ya auren da ita ko malam mai askari a cikin mazhabin ta malikiya ya ce ɗa ya fi cancanta ya auren da babarsa fiye da babanta da ka yanzu kai ne wani aka rama kallawo wala ka sai ka zauna in zauna mai nema ya zo yace ina neman wanci yace an baka dan kanka ko hula babu anan muka bashi aran hula ko hula babu a kansa muka bashi aran hula yasa yace haka uwar tana gefe tana ta dariya saboda haka abinda yasa malamai suka ce wali ɗa ya fi uba saboda ɗa ya fi tausaya wa uwarsa fiye da babanta sannan uba zai iya sa ta duk inda ya ga dama amma ɗa sai ya yi nazari a kan ina baba sai ya kamata ta ji ina baba sai ya kamata ta ji kuma za ku ga in uwa ta yi aure wata aure wanda ya cancanta ba sai ka ga 'ya'yan suna jin haushinta to kun ga ashe kenan sun fi kishin babarsu fiye da babanta to shi yasa shari'a ta ba wa ɗa haƙƙi fiye da uba a kan wannan matsala da haka ɗanki ne zai aurar da ke malam muna karatu da 'yar uwata sai Allah ya yi mata rasuwa ko zan iya ci gaba da amfani da tattafan da ta bari ko shi ma ya shiga gado mana littafi ai kaya ne kaya kuma kuɗi ne don haka sunansa gado sai dai a yi masa kuɗi ki biya a saka kuɗin a gado a ci gaba da ki ci gaba amfani da kuɗin da littattafan amma ba haka ba kayan gado ne ba za ki ci gaba da amfani da shi ba malamai barkanku da zuwa muna da baki da suka zo mana ziyara wanda muna tare da su malam Salisu jajirtaccen mutum duk kun san shi ina yaba masa kwarai da gaske yana cikin jajirtaccen mutane da nake girmamawa a garin nan na Gombe saboda duk inda ka gan shi dai ina za ka addini ina ka fito addini me kake addini duk girgima kuma ta addinin ta taso ka sa shi addu'a ba za ka ji kunya ba saraka irin su muke so muna masa addu'a Allah ya saka masa da alheri Alhaji Salisu shugaban kungiyar Izala na jihar Gombe ya kawo sakon alkawarin da shugaban kungiya na kasa Sheikh Abdullah Balalo yayi game da gidan marayu 500,000 cash down da kuma 50,000 na Alhaji Gambo Isari akwai kuma kudi 5,000 da kayan sawa a cikin jakar Ghana must go daga wata 'yar uwa likita kenan wannan ba Hausar garin mu bace akan haka mai aikin likitanci take likitanci kenan a sana'ar amma likita a ba wa marayu da waɗanda suka musulunta a yi mata addu'a Allah ya biya mata bukatunta. 1000 daga wani ɗan uwa Allah ya ji kan mahaifinsa ya kuma dawo musu da ɗan mahaifiyarsa ya kuma dawo musu da ɗan uwansu da ba a san inda yake ba tsawon shekaru 8 to Allah ya fito da shi. Ga 500 daga wata ƴar uwa a sa asusun marayu a yi wa ƴan uwanta addu'a. 1000 daga wani ɗan uwa a yi masa addu'a Allah ya biya masa bukatunsa. 500 daga wani ɗan uwa a yi wa mahaifiyarsa addu'a Allah ya ba wa mahaifiyarsa sauƙin ciwon ido da take fama da shi tsawon shekara 3. 1000 da alqur'ani daga Hajiya Aisha ta Muhammad Buji a yi wa mijinta addu'a Allah ya ji kansa ya kuma shiryar da ƴaƴanta ya musu albarka. 1000 daga wani bawan Allah a yi masa addu'a. To muna addu'a baki ɗaya Allah subhanahu wataala ya amsa mana wannan fama da muke ta yi. Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka musulunci da musulmi ya kaskanta kafirci da kafirai. Yan uwa mu suna buƙatar addu'a mu yan uwa a Misra, a Sham, Syria da wasu yankuna na duniya gaba ɗaya muna musu addu'a Allah ya yi halin da suke ciki. Mu ma muna buƙatar addu'a wannan ƙasa ta mu Allah ya zaunar da mu lafiya. Allah ya ɗauke mana damuwa da baƙin ciki da ɓacin rai da fitintunu da rigingimu da tashin hankali. Na'am. To akwai wani gurare masu matsala ma da muke ji yanzu, muna fatan Allah iyaye wannan guraren da ake samun dan tashin hankali da rigingimu. Allah iyaye mana wannan matsala. Allah ya kwantar da hankali. Masu tayar da fitinan nan Allah, masu shiriwa ne Allah ka shiryar da su, in ba masu shiriwa bane Allah kai mana maganin su. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآدنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. وهذه تلك من الدعاء من غيرك زوال المشي
Allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin.